30 ga watan Shawwal hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama tana da shekara 1415 wanda ya daidai da 30 ga watan March 1995 muna karatun littafin Nurul Albab na Shehu Usman Mujaddadi Allah ya ji kanshi da mahaifanshi da sauran yan uwa musulmi baki daya. Idan babu manta ba, a Shehu bai gushe ba yana bayyana mana abubuwa munana waɗanda suke faruwa a wannan ƙasa ta mu ta Hausa. A jiya ya yi mana magana dangane da abin da ya shafi bid'ar da ake yi a makabarta, tun daga shafar kabari da sallah a kabari. Ya ce waɗannan abubuwa baki ɗayansu aiki ne irin na kiristoci. Sa'annan Shehu ya sake magana akan aiki da hadisan ƙarya waɗanda suke shar'anta mutane wasu shari'o'i waɗanda ƙarshensu ma an gado su daga ainihin zamanin maguzawa ne, kamar irin salatul raga'ib waɗanda ake yi, waɗanda salloli da suka shafi da na lailatul nisfi min sha'ban, da kuma waɗanda ake yi salatul mi'raj, isra'i wal mi'raj. Duk su ne bayani cewa na Alhamis na farkon Rajab da rabin Sha'ban da kuma ranar 27 ga watan Rajab da kuma sallar ban kwana ga watan Azumi da sallar da ake ranar Ashura da sallar kabari da sallar iyaye da kuma sallar ainihin Asabar da Litinin, sallar mako ko kuma makamantan haka. Yace duk wannan ƙarya aka dangana su ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Daga ciki kuma yace mutane za su shagaltu da abubuwan da suke nafiloli ne sai su ba abin da yake farillai a kansu. Yace daga ciki kuma har wa yau irin ɗabi'a da Fulani suke yi su kwashi ainihin wato da yara su kai su, ko da mu tattauna wannan matsala ba sai yau za mu tattauna a matsalar da dabba wani ta gudo ta shigo cikin taka sai ka kama ta sai ka yanke ta, ko kuma ainihin a yi biki na tsaye da gemu ko kuma ga dattawa kenan, ko kuma bikin aski ga matasa. To duk waɗannan abubuwa bidiyoyi ne da Hausawa da Fulani ko ma dai su waye suke Shehu da ya ce bidiya ne. Sa'annan ya ce kuma da cuɗanin maza da mata a cikin kasuwanni da kuma akan hanyoyi. Yace kuma daga cikin irin abubuwan da ake yi shine bukunkuna da ake yi wajen ainihin wato katiya da kuma munanan walimomi da ake yi da kuma wajen suna da wajen sadakan mamaci da makamantan haka. Yace waɗannan gurare da ake taruwa dukkansu la'anannun gurare ne waɗanda Allah ya tsine musu albarka. Da raye-raye da ake yi da waƙe-waƙe da sauran maza da mata ana cuɗani ana kiɗan mandiri ana kaɗa jarka da sauransu, duk waɗannan da su masu yin da wuraren yin dukkansu la'anannu ne a wurin Allah, haka Shehu ya faɗa. To sa'annan mun kwana a cikin matsalar da yake cewa karka sake gabar iyalinka su je wuraren da ake irin waɗannan shigantaku na bid'o'i da makamantansu. To sai lokaci ya ƙure mana, to za mu ɗauko daga inda Shehu yake cewa ولا يحضر هو واهله معهم في موضع اسيانهم ولهوهم da shi da iyalin shi kar sa halarci wuraren da ake yin waɗannan ainihin wato sabon Allah da kuma waɗannan wurare na holewa. ولا يسلم عليهم في حال اسيانهم kuma kayye musu sallama in ya same su a wannan hali, ma'ana kaga suna taron addu'a su ta uku ko taron sunan su ko kuma suna yin wasu abubuwa waɗanda sabon Allah ne kamar yadda Shehu ya faɗi, yace kaka yi musu sallama. Wala yu'inuhum kuma kayye taimake su walau bi lukumatin koda da loma guda kayye taimake su, balle ya bada tiya guda na masara ko kuma ya bayar da buhu, wannan dukka taimake su wajen ainihin sabawa Allah. Shehu yace auli shurbati ma'in ko kuma makwarwa guda ta ruwa, ko da makwarwa guda ta ruwa karka bari su zo su diba, ko kuma ainihin guga guda ko suna taron sunan su ko kuma suna yin wani sabon Allah su. Shehu ya ci gaba da cewa qaulan wa fi'lan karka taimake su da magana ko kuma da aiki, kamar yadda nake faɗi jiya kai malami ne aka zo aka tambaye ka ala gafata malam matata ta haihu zan sa wa yaro suna, wanne suna kake bani zabi, karka bashi amsa tunda ya zama fasiki ne karshe zai zo yayi taron suna sai ka rabu da shi. Shehu ya ce la'ananne ne. Wala yut'imu diyufahum kuma kayyaciyar da bakinsu, ma'ana bakinsu sun tawo za a yi taron suna daga kauye ko kuma daga wani gari, to kayyaciyar da su bi ta'ami kayyaciyar da su abinci, wala ma'in kayyaciyar shayar da su ruwa, li'annahum domin da su masu taron da waɗanda suka zo taron fasikuna dukkansu fasikai ne. Shehu ne ya faɗi babban waliyin Allah. Wa kullu man ja'a ilaihim min baladin aw ghairihi duk wanda yazo gurin su daga wani gari ko kuma daga wani wuri daban liwi'inahum dan ya taimake su fa huwa atin lillahi wa rasulihi ya saba wa Allah da manzon Allah wa yuktabu lahu dhunuba za a rubuta mai zunubi bi kulli khatwatin yaqtu ilayhi duk taku daya in yayi ya taho taron suna ya taho addu'a mamaci ya taho jin mandiri ya taho jin kida da rawa da jarka da sauran duk waɗannan shedanci duk taku daya in yayi Shehu Usman waliyin Allah yake sai a rubuta mishi zunubi duk taku daya in yayi zahiban wa raji'an ba wai tafiya ba kawai zuwa da dawowa ran da ya taku ya taho duk taku daya zunubi in ya taka da kafar dama zunubi in ya dauke sai ya tura hagu zunubi har sai ya kai gidan wannan taro haka kuma Shehu yace raji'an haka kuma in yazo dawowa gano wannan ko Shehu Usman ne bai ke fadin wannan kuma wali mun fahimci wannan dake ko ba wali bane ko kuma ku yadda da darajar wali bane mu mun yadda da darajar wali fa jama'a mu ba muna son waliyan Allah ba a na ji ba ku ba da ansa da karfi ne yawa Shehu wali ne ko yawa mu dai muna son waliyai yawa ka ai mana runtu wala yu'inuhum bi shay'in shehu yace kai ya sake tambaye ya taimake su da komai li anna zalika ta'awunun alal ismi wal udwan dan yana taimakan su ne akan saban Allah wal udwan da kuma zalunci wa huwa haramun wannan abu haramun mun gane wannan ko qala shaykh muhammad bin ahmad ibn al madyuni shehu usman yace wani shehu malami mai suna muhammad dan ahmad dan madyuni ya fadi fi sharhihi a cikin sharhin shi da yake mai suna fatihil jalil littafi yace bai dutatun nasi inda ahalil mayyiti kwana da mutane suke yi a gidan da aka yi mutuwa ma'ana an yi mutuwa dama zaman makoki da ake yi wannan ba daidai bane mun gane ko zaman makoki ko maza su yi ko mata su yi malamai suka ce makruhi ne ko da zama za a yi a yi shiru kawai balle kuma ya zama an zo an zauna ana surutai ko ana gulma aka ce dama gulma haramun ne amma gulmar ta fi tsanani anan sai mu duba mu gani gidajen mu yanzu da ake zaman makoki ake ko zaman magulmaci ake yi to ko da a ce zama za a yi kawai irin yadda mutanen daɗin suke a jahilcan sai a zauna a yi shiru sai an tuna sai a ce sallallahu alaihi wasallam kafin haka ake da a ce sallallahu alaihi wasallam sai ga wannan na hawaye wannan na kuka to ko da irin wannan malamai ijma'in suka ce makruhi ne balle a ce an zauna ana surutu wani ma dama katin iska ne yana yawon gantali ne a cikin gari sai zo ya zauna a zauren dama mutuwa bata dame shi ba shi an fito da abinci ya ci in ya ci ya koshi shikenan sai ya hau surutu ya manta yanzu gidan mutuwa ake ba dandali ba ya cika tumbin shi kadan kara abin nan to sai shehu yake cewa wannan malami yace to kwanan da mutane za su zo su yi a gidan mutuwa kun san ana zuwa a ce bari a je a taya su kwana laysat illa min amril jahiliya yace ba wani abu ne wanda yake daidai ba amma abu ne wanda yake aiki ne na maguzawa fa ma'ana a zo a tare a gidan mutuwa din nan aikin maguzawa ne wannan wana hawu at'am alladhi yasna'uhu ahli almayyit haka kuma abincin da mutane suke yi a gidan mutuwa din nan shi yawmi sabi ranar addu'a bakwai din nan ba wani abu bane aiki ne irin na maguzanci dan Allah jama'a mu ji wannan abin a sakwata aka rubuta wannan magana kuma Shehu Usman ne ya rubuta wannan abu yaya akai ba a karantar da mutanen kasar nan ba suka dawo suna yi har yanzu in ka zo kana fadi sai a ce ka zo kana zagin mutane Shehu Usman ne ya ce wannan abinci da za a yi da gumba da waina da tuwon shinkafa da wannan barayi da za su zo da manyan riguna da manyan nadi din nan su zo ya ce duk wannan aikin maguzawa ne ba Shehu ne ba yake faɗin wannan fa jama'a a sakwata fa ya rubuta wannan littafi muriduna bizalika alqurba wai su suna nufin yin haka neman lada ne lil mayyit ga mamaci din wai ai za a yi wa mamaci sadaka ne watarahumi alaihi da kuma nema mishi rahama sai malam yace wa hadha muhdathun wannan bid'a ce lam yakun fi ma taqaddama mutane waɗanda suka gabata sahabbai da sauran tabi'ai ba sa yin haka ba, ba a samu haka cikin su ba. Wala huwa mimma yahmadul ulama, kuma malamai na gaskiya ba sa yaban wannan abu, radiyallahu anhum, Allah ya yarda da su. Malamai da Allah ya yarda da su sam ba su yaba wa wannan abu ba. Ma'ana duk malamin da ka ji ya tashi yana kare suna, taron suna, ko yana kare zuwa ainihin addu'ar uku ko addu'ar bakwai ko addu'ar arba'in, bai daga cikin malamai da Allah ya yarda da shi. Mun fahimci wannan ko? Kuma ku lura da kyau ku gani duk abubuwa malaman nan abin duk da suke karewa dan suna samun na cefa ne a ciki. Taron suna an sanyi, malam zai tafi da tuwon shinkafa, malam zai tafi da kaza, malam zai tafi da kaza. In an yi mutuwa, malam zai tafi da gumba da waina da tuwon shinkafa, me zai sa ba zai tashi yana faɗa yana kara abun ba? Idan bai kara wannan abun ba, ina zai ci abinci? Mun gane ko? To, zai ci kuma zakumiya a ranar alkiyama, abincin gidan wuta matukar bai duba ba. Allah ya kiyaye. To shine sai shehu ya ci gaba da cewa wannan malami ya ci gaba da cewa qalu laysa yanbaghi lil muslimina an yaqtadu bi ahli al kufr, ka dai kare ki hana bai kamata a ce musulmi su rinka koyi da kafirai ba, kuma waɗannan al'adu aka ce na maguzawa ne ko? To bai kamata musulmi su rinka koyi da kafirai maguzawa ba. Addu'ar uku, addu'ar bakwai, addu'ar arba'in, addu'ar shekara, taron suna, waɗannan abubuwa gashi shehu ya ce ji aikin maguzawa ne. Sai malam ya ce bai kamata kuma musulmi ya rinka koyi da aiki irin na kafirai ba. Wayan ha kullu insanin ahlahu, kowane mutum ya hana iyalin shi anil huduri li misli hadha, ya hana iyalin shi halarta irin waɗannan wurare. Ka hana matarka zuwa gidan suna, zuwa gidan biki, addu'ar bakwai, addu'ar uku, addu'ar shekara, addu'ar arba'in, gashi duk shehu ya ce a hana su. Washi bihi da makamantan waɗannan min latsumil hudud, na zuwa ainihin marin fuska. In an yi mutuwa, akwai al'ada ta maguzawa wadda yake akwai za a zo a taru a gidan mamaci din, kawayen mata za su zo su taru suna kuka suna marin fuska har za a kirga yawansu. Abin alfahari ne a ce ai wance kawaye 60 suka zo mata taya kukan mutuwa. To shehu ya ce in ka san mata kaza ta irin wannan wuri, ka hana ta, za a je a mammari fuska saboda bakin ciki tana dukan fuskarta, tana ta shiga uku ta lalace. Kukan ƙarya ne ba, za a ɗauko ta tun daga fatar kuma, za a zo da ita zariya duk a wuce wannan bostop da ina ne, duk lafiyarta lau ba ta kuka matsiyaciya. Sai an zo kofar gidan sai ta tsalle sai ta faɗi, shikenan ta shiga uku ta lalace. Dama kwangilar da aka ɗauko ta kenan. Amin. Washakil jiyo, da kuma tsaga wuyar riga, a kyakketa wuyar riga, a kyakketa aljihu saboda bakin ciki. Mutum ya ɗibi ƙasa ya zuba wa kanshi yana kukan mutuwa. Wasu imalin nauhi, da kuma kukan mutuwa. Waɗannan abubuwa baki ɗaya shehu Usman ya ce ayyuka ne na maguzanci, don haka karka yi kuma karka bar iyalinka na yi. Shi ne wannan ai mun yi bayani cikin karatun a ahkamul janaizi. In an yi mutuwa, dama ana kawo mamata abinci ne, ba su za su yi abinci ba. Mun gane? Aka yi mutuwa, abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce isna'u li ali ja'farin ta'aman fa innahu qad atahum ma yashghaluhum, aw kama qala sallallahu alaihi wasallam. Manzon Allah ya ce ku yi abinci ku kai musu, don wani abu ya zo wanda zai shagaltar da su daga bakin ciki. Ma'ana kamar yadda ake wannan al'ada sunna ce, kar a kira ta al'ada, sunna ce. In an yi mutuwa, wannan yayi abinci da rana ko da daddare, ana kaiwa gidan mamata ko kwana nawa ne gwargwadon yadda za su nasu, ko da rana ko da daddare ko da safe ko da yaushe, duk abin da ya samu. Amma ba an kai ba ne don ƙarfi da suka zo zaman makoki su ci, an kai wa waɗanda aka yi wa mutuwan ne mutan gidan. Shi yasa kana da iko, aka yi mutuwa, to karka bari a yi wannan zaman makoki ɗin, kuma ka saka wannan ya zama cikin wasiyar ka cewa ko ka mutu ka a yi maka wannan zaman makoki, saboda sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suna hana waɗannan abubuwa. Duk mun karanta a nan cikin ahkamul janaiz. Wannan kenan. Wa minha ay al umur allati ammat al balwa biha fi hadhihi al bilad. Shehu ya ce yana daga cikin al'amuran da bala'in ya lullube wannan ƙasa ta Hausa, intizar sibyan alladhina balagu hadd al khitan ila bulugi man dunahum hadd al khitan. A bar yaran da sun isa ay musu kaciya, sai a saurara har sai na kasa da su sun taso sa'annan sai a hada su ayi musu ma'ana ya kai gurgurdan shekarun da ya cancanta ayi mai kaciya sai a ce a tunda kanin shi bai isa ba a bari sai kanin ya kai sannan sai a hada su shi kuma kafin sannan mai yiwa girma ya fara kama shi to wannan ba daidai bane shine yake cewa intizar sidiyal allazina balagu hadd alqitan a sauraron da yaran da suka isa kaciya ila bulughi man dunahum har sai waɗanda ke kasa da su sun isa hadd alqitan gurgurdan shekarun da za a yi musu kaciya fayaqtatinunhum jami'an sai a yi musu kaciyar gaba ɗayan su an gane ko to shehu yake cewa fi yawmin wahidin ayi musu a rana ɗaya wajabuhun fi sahara aje a tara su kuma a cikin ainihin sahara aje a samu wani daji cikin sahara sai aje a tara su sai ayi musu kaciya kuma sai a bar su can a cikin ihya usunna shehu yace ba kwaji musu tsoran kan wani abu ya zo ya hallaka su yara kamar 20 ko 30 sai a kwashe su sai a kai su dawa sai aje can ayi musu kaciya kuma sai a bar su a can to waɗannan al'adun baki daya shehu yace wa kullu zalika bid'atu duk waɗannan bid'a ne dama abinda shari'ar musulunci ta ce ran da aka haifa maka yaranka sai ka ainihin yi mishi huduba huduba din nan ka kira mishi sallah a kunnan dama kiran sallah a kunnan hagu bid'a ne saboda hadisin da yazo akan haka bai inganta ba dama kiran sallah a kunnan dama kawai ake ba a ikama a kunnan hagu in baka sani ba daga yau ka sani abin da ya wuce afa Allahu amma salat wa man ada fayantakimu Allahu minhu abin da ya wuce ba a binciken shi Allah yake afa Allahu amma salat abin da ya wuce Allah ya yafe wannan amma wayantakimu Allahu minne wa man ada fayantakimu Allahu minhu duk wanda ya koma to shi Allah zai wa azaba yanzu in an yi maka haihuwa kiran sallah za ka yi a kunnan dama ikama a kunnan hagu bid'a ne hadisin da ya zo akan haka bai inganta ba kuma jiya shehu ya mana magana cewa ana aiki da matattun hadisai a kasan nan wannan hadisin Ibnu Sunni shi ya ruwaito shi cewa wai wanda aka kira sallah a kunnan shi na dama aka yi mai ikama a kunnan hagu wai ciwon inna ba za ta shanye shi ba wannan hadisi maudu'i ne sannan sai riwaya ta biyu ita ma bata inganta ba abin da ya inganta Imam Tirmidhi ya ruwaito hadisi hasan kyakkyawan hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da aka haifi Al-Hasan ya kira mishi sallah a kunnan dama amma babu wata riwaya da ta inganta cewa ya tabbata a cikin kunnan hagu za a yi ikama kiran sallah a kunnan dama za ka yi sai ka tauna dabino sai ka zuba mishi dabinan a baka ba wai yawunka ba dabinan za ka rinka furfusa mishi a baka yana haɗewa shikenan in aka yi wannan sai ranar 7 a yi mishi aski ko mace ko namiji manzon Allah yake a yi aski in aka yi askin kuma a samo za'afaran a zo a shafa mishi a kai mun gane ko shikenan aka yi wannan da cire beli da sauransu duk wannan shari'ar musulunci ta tabbatar da su to in aka yi waɗannan abubuwan baki ɗaya sai kuma a yi wa yaro kaciya a wannan rana ta 7 haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi Imam al-Baihaqi ya ruwaito da shi da Imam al-Tabarani cewa ran da aka haifi Al-Hasan da ran da aka haifi Al-Husaini dama ba wai ba Hasan da Husaini ba tagwaye bane na manzon Allah waɗannan jigoki a'a wannan an haife shi bana baɗi kuma aka haifi wannan aka sa mishi Hasan Al-Hasan wancan kuma aka haife shi aka sa mishi Al-Husain aka sake haihuwa wani shekara ta uku aka sa mishi Al-Muhsin shine bawo shi ke cewa gambo Al-Hasan wal-Husain wal-Muhsin to shi Muhsin bai dade ba sai rasu yana jariri duk jikokin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda Fatima da ta haife su sai a dauke su a tafiya yayin wurin shayarwa garin haka ne to shikenan ta shayar da shi sati biyu ko sati uku an dauke shi an tafi da shi shikenan ba wuya za ta saki samu wani ciki shi yasa a shekara uku ta haife waɗannan yaran gaba ɗaya mun gane ko to wannan kenan in aka yi wannan shikenan an yi abin da yake sunna in wani malami ya ce yin kaciya ranar 7 yahudanci ne sai mu ce yayi kuskure Allah ya gafarta mishi wallahi manzon Allah bai taba yin yahudanci ba ko misalan zarratin ko manzon Allah yayi wajikokin shi haka yana nan cikin sunan al-kubra ta Imam al-Baihaqi da kuma mu'jam al-kabir da kuma al-awsat na Imam al-Tabarani haka kuma in kana da littafin minhaj al-muslim kaje ka dauka cikin babul fitra sunan al-fitra kaje ka dauka ka gani da kuma cikin littafin ainihin tamam al-minna fi ta'liq ala fiqh sunna da kuma littafin da Ibn al-Qayyim yake akan suna baki daya ya ake sunan yaro a a shar'ance shari'ar musulunci. Tuhfatul wadud bi ahkamil mawdud, ko kuma fi ahkamil mawdud, sunan littafin kenan. Tuhfatul wadud bi ahkamil mawdud, dike bayani ya halatta ai kuma kaciya wajibi ce. Sa'annan ƴaƴa mata ma a nemi su. Ya tabbata Annabi sallallahu alaihi wasallama ya bada umarni akan haka, shi ma yana nan duk cikin waɗannan littafai da muka faɗi da kuma littafin Ihya'u Sunna na Sheikh Usman. Dan haka yin kaciya ranar bakwai sunnanci ne, muhammadanci ne, ba yahudanci bane. Mun fahimci wannan da kyau ko? To shikenan, sai kai wa yaranka. Amma in baka yi mishi ba, to kar ka sake ya balaga kai mishi, don bude al'auran shi a lokacin haramun ne. Sai ka bari, kar ka bari ya balaga, sai kai mishi kaciyar kafin ya balaga din. To shine shehu yake cewa, to a tattara yara a yi musu kaciya a rana ɗaya, a halin wannan ya kai, wannan bai kai ba, a ce za a bar wannan da ya kai, har sai wancan ya kai, ya ce wannan bid'a ne. Wa amma idza balaga mithlu sibiyaini hadda al-khitan ma'an, amma in yara guda biyu suka isa kaciya a lokaci guda, bala ba'sa fi khitanihima ma'a, babu laifi a hada su gaba ɗaya a yi musu kaciya a lokaci guda. Wa an yudkhala fi baitin wahidin, kuma babu laifi a hada su su rinka kwana a ɗaki ɗaya tunda yara ne ba su balaga ba. Lakin sai dai shehu ya ce iftirafihima, a raba su kowa ya rinka kwana daban-daban, bi an yadita kullu wahidin fi baiti ummihi, kowa ya kwana a ɗakin uwarshi, au baiti abihi, ko ɗakin ubanshi, afdalu, wannan shi yafi falala. Ma'ana wannan yaje kwana ɗakin uwarshi, wannan yaje kwana ɗakin uwarshi, wannan yaje kwana ɗakin babanshi, wannan je, wannan shi ne yafi. Amma ko da an haɗa su suna kwana ɗaki ɗaya, babu laifi. Wa ahsan, kuma shi ne yafi, lissalama min albid'ati almuharrama, yace dan a kubuta daga bid'a wacce take ta haramu. Dan duk da haka da aka ce a hada su din, ana tsoron kan wani abu kuma ya shigo na bid'a, to a raba su din, ko da yara kanana ne, shi yafi, kowa ya rika kwana ɗakin babu shi, ko da ba su balaga. Sa'annan shari'ar musulunci kuma bata bar wanda ya musulunta babba a halin yana da loba ba, ko da ka musulunta ka kai shekara ko nawa ne kana da loba, shari'ar musulunci ta wajabta maka kaciya. Saboda Allah ya ce summa auhayna ilayka an tattabi' millata Ibrahim hanifa, mun yi maka wahayi ka bi addinin Annabi Ibrahim. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari, hadisi sahihi cikin sahihi al-Bukhari, cewa Annabi Ibrahim yayi wa kanshi kaciya yana da shekara 80 a duniya. Da zartu, zartu ya sa yayi da kanshi saboda matukar bin Allah, kuma Allah ya ce ai koyi da Annabi Ibrahim. Shi yasa babban mutum ya balaga, sai a je a samu wani clinic ko wani asibiti, sai a je sai a yi mishi kaciya. Wannan ita ce shari'ar musulunci, ka a bashi da loba, bari da loba addini ne wanda yake ba na Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wannan kenan. Wa minha, wannan shine abin da yake kawai fa a suna, duk in an yi maka haihuwa wannan shine. Sai ranar bakwai aka ce in da namiji ne, in kana da hali ka yanka rago biyu, idan ba hali sai ka yanka guda daya. Haka in mace ce, inda hali shikenan a yanka daya, in ba hali shikenan, in ba a yanka ba, ba komai, ba abin da ya rage darajar shi. In an samu cinkiya ko rago ko gunsuru ko tsariya, duk abin da aka yanka yayi, bid'a ne a ce wai in an yanka dan akuya yaro zai zama mara kunya. Wannan magana ita kanta bid'a ne. Shi yasa aka sanya raguna suka yi tsada. Bahaushe baya layya da rago, ba dan akuya baya suna da dan akuya, sai mai sai rago. Shi yasa duk shekara sai raguna suka haihu. In ba dabino sai a sa zuma ko wani abu mai zaki, amma a tattali dabino shi yafi. Ka san mata ka tana da ciki, sai ka samu dabino, ko kwa ɗaya sai ka koye shi, kwa ɗaya ya isa. Inna ma gafala ne ake yi kawai. Ina fata an gane. To waɗannan abubuwan ne. Shikenan sai abincin suna. Al'adi a cikin sharhin shi ga Mukhtasar Lawwal ya ce ranar suna sai a dafa abinci, sai a aika makwabta, kawai shi kenan. In ya samu gashi sunan yaro kaza, gashi sunan yaro kaza, kuma in ran da aka haifi yaron ma ka faɗi sunan, ba kai laifi ba, don manzon Allah yana yin haka sallallahu alaihi wasallam. Imam al-Bukhari da sauransu sun ruwaito, kuma Qur'ani ya tabbatar mana da haka. Maryam lokacin da uwarta ta haife ta nan take, sai ta ce wa inni sammaitu ha maryama, kuma na sa mata suna Maryam. Ibn Kathir a cikin tafsirin shi, kaje ka duba ba laifi, zaka gani insha Allah cikin mujallabi na farko, tafsirin surat Ali Imran, sai yake cewa wannan ya tabbatar da cewa ya halatta ran da aka haifi da a sa mai suna a faɗi wa jama'a a ran nan. Shi yasa
an haife shi ranar Lahadi kana tsoron za su fara ce mishi dan Ladi ko makamantan haka, sai ka ce a sunan shi Ahmad, sunan shi Muhammad, sunan shi Abubakar, sai ka faɗi sunan shi nan take, baka yi laifi baka yi daidai. In kuma ka bari zuwa ranar bakwai shike, waɗannan abubuwa duk suna tabbatar mana manzon Allah bai san irin wannan al'ada ta maguzawa ta taron suna ba. Sam dan da ake manzon Allah yana yin wannan yaushe, ran da aka haifi dan shi daga riwaya ya zo masallaci Ibrahim wanda Maryatul Kibriya ta haifa, sai zo yace baiwa ta Maryatul Kibriya ta haihu a daren jiya, kuma na sa wadan sunan babana Annabi Ibrahim, na sa mai Ibrahim. Sa'annan ga sa Abdullah ibn Zubair da sauran yara da yawa manzon Allah ya sa musu suna a ran da aka haife su, duk wanda ke da tafsirin Ibn Kathir ya yi ruwa da kuma sahihi Bukhari. Wannan ke waminha ay al-umuru allati ammat al-balwa bi hadhihi al-bilad, shehu yace yana daga cikin al'amuran da bala'in su ya kewaye wannan kasa ta Hausa, ma yaqadunahu min tahdhiri al-tibyan inda al-qitan, tsoratar da yara da mutane suke yi wajen kaciya a ce ta ka shiga uku, Allah zai kiyaye, Allah ya saka hai, Allah ya saka hai, shi ya sa da dan wanzan ya kama shi kenan, zai hau kyautar da mutan gidansu, ce na baka wanda da wani, na baka wanda, na baka wani, na yi musu ka zaya ka sake ni dan Allah ka izin tsora tashi, saboda haka wani ana jigara wutar zai soyi, kafin a kona abin da za a tsora tashi tun abin da ya same ka ba sai ka firgita, kamar za ka je secondary, yan secondary sai su rinka tsora tashi irin zamanin da ake zuwa ko jikin nan da akwai, ce dam za ka sha a zama kai dama da kai ka luci za su buri, kana zuwa da akwatin ka jiya in suka kafa maka mali kana mace ta mala to azaba ki da wannan mali, to shine to tsoratar da yara da ake wajen kaciya ba kyau ka tsoratar da shi,
Thank you. Thank you. kurakuranmu, ba za a lafiya daga cikin mahal.